Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio a amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live inda za a iya sauraron mu, ko kuma shafin mu na voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaji, Safinat Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Laraba 23 ga watan Nuwambar shekarar 2016. Kamar yadda aka saba duk Laraba, muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari.
To shin me ƴan Najeriya suka fahimta ne da shirin samarwa matasa ayyukan yi a Najeriya, sannan ya matasa suke kallon abin?
Mutumin da ya dogara da kanshi yafi mutumin da ya dogara da gwamnati, musamman mu nan Najeriya. Wata gwamnati na iya zuwa ta ce ita ba ta iya biyan ku, ko kun mata yawa ita ba za ta iya dauniya da ku ba, ƙarshe ta rage maku albashi ko ma ta sallame ku daga aiki.
Alhamdulillah, wannan shiri idan Allah ya tabbatar da shi, an taimaka ma matasa a wajen bangaren aikin yi.
Shi kuwa Muhammad Ali Fati mai fashin bakin al'amara yayi mana ƙarin haske game da shirin samar da ayyukan yin, sannan ya bada misali da dabarun samar da ayyukan yin da Amurka ta yi ƙarƙashin mulkin shugaba Obama.
Yawanci ma'aikata da suke Amerika ba ma'aikatan gwamnati bane, masana'antoci da masu ayyuka ne suke ɗaukar ma'aikata da kansu, ba ma'aikatan gwamnati bane suka fi yawa. Shugaban ƙasa Obama a lokacin da ya zo nashi, sayen jari yayi a kamfanoni da manya-manyan masana'antu, yanda su waɗannan kamfanonin za su ci gaba ɗaukar ma'aikata da kansu, sannan bayan tattalin arziki ya bunƙasa su biya gwamnati wannan jari da ta saya a cikin harkokin nasu.
Haka tsalika, za mu ba ku amsar tambayoyin da muka yi muku a shafin mu na Facebook da Twitter. Shi ma ministan matasa da wasanni Barista Solomon Dalong ya yi mana bayanin halin da samarwa matasa aiki ke ciki a Najeriya.
To yanzu bari mu faro da karantowa, ko kuma barinku da Maryam da Safinatu da amsoshin da kuka aiko mana da cikin tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook da Twitter din. Shin kuna ganin waɗanne irin dabaru ne gwamnati ke bi wajen ganin ta samar wa matasa ayyukan yi a ƙasa, musamman wannan lokaci da tattalin arzikin Najeriya ya koma ɗi?
Sakon farko daga Ali Abdullahi Doran Baga ya ce, yau da gobe kirkiro shirin ƴan power da hukumomi suka yi a Najeriya zai taka muhimmiyar rawa wajen rage zafin talauci ga matasa, amma ya kamata gwamnati ta faɗaɗa shirin ta yarda waɗanda ba su yi karatun boko ba za su iya cin moriyar shirin.
Sai Abba Sa'ad Mahuta ya ce, yau da gobe duk da mun ji gwamnati a ƙasa ta Najeriya ta fidda sunan matasa kashi na farko da za ta baiwa aikin wucin gadi, sai in ce abu ya fara tafiya daidai. To amma gwamnatin ba ta bin hanyoyin da suka dace wajen ɗaukar ma'aikatan, sannan kuma akwai waɗanda su ba su yi karatun boko ba. A nan sai in ce muna jiran gwamnati ta samar wa irin waɗannan mutanen aikin yi su ma, don suna da haƙƙi a Najeriya.
Gazali Muhammad ADC Shuni ya ce, yau da gobe a gaskiya a Najeriya ni a ra'ayina ban ga wasu dabaru da gwamnatin musamman ta tarayya ta yi wajen samar wa matasa aikin yi ba tun kafuwar wannan gwamnati, domin har yanzu ba wani kaso na yawan matasa da ta samar wa aiki. Allah ka yi ma matasan Najeriya mafita. Amin.
Sai kuma Bashir Muktar Yusuf Zaria ya ce, ai a wannan zamani babu wani dabara da ya wuce irin tsarin da gwamnatin Najeriya ta yi amfani da shi, musamman yadda aka bullo da wannan program na N-Power. Don haka sauran gwamnatoci a Afrika sai ku yi koyi.
Abubakar Ahmad Roni ya ce babu wasu dabaru a ƙasa domin tunda gwamnati ta hau komai sai ƙara tabarbarewa yake musamman ma hukumomi da kamfanoni masu zaman kansu don sai rage mutane suke daga aiki kuma babu yadda za a yi gwamnati ta wadata duk ƴan ƙasa da aikin yi sai dai da taimakon masana'antu masu zaman kansu
Sai Abdulsalam Abdullahi Dambam yace yau da gobe tuni mu mun daina dogaro da sai mun jira gwamnati ta yi mana wani abu Muna yi wa kanmu kiyamin laili domin duba wace sana'a ya kamata mu kama don tsira da mutuncin kanmu.
Sai Salifu Bukar Tamsuwa yace salam yau da gobe. Hakika akwai hanyoyi daban-daban da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke bi wajen samar wa matasa ayyukan yi, kama daga bunƙasa ayyukan noma da kuma sauransu.
Sai Muhammad Ahmad Idris yace salam yau da gobe. Hakika gwamnati na iya kokarinta ganin ta sama matasa ayyukan yi. To amma matasan suna raina ayyukan yin ina da abokai da dama masu kwalin degree da kunne na suke cewa ba za su yi aikin malanta ba wato su koyar sun fi son aikin office domin nan an fi samun ciwa-ciwa kira na da ƴan uwa na matasa maza da mata da mu saka kishin ƙasa a zukatanmu ba wai abin da zamu samu ba ganin yadda tattalin arzikin ƙasar mu ke komawa baya sakamakon faduwar darajar man fetur
to idan kuma muka leka shafin mu na Twitter At Alhaji Mele yace yau da gobe matakan da gwamnati take bi wajen samar wa matasa aiki sun hada da noma da kiwo hakan zai rage talauci.
At Baffa Haruna yace dabara daya ce matasa su nemi na kansu ta hanyar yin sana'a ko mai kankancinta ba zai yiwu a ce gwamnati za ta sama wa kowa aiki ba.
Sai daga karshe At Baba Gana Zango yace hakika gwamnati na kokari wajen samar wa matasa aikin yi kamar shirin Empower da dai sauransu amma idan dambu yayi yawa baya jin mai. To mun gode a cigaba da turo mana da sakonni.
Maryam to na ya dai ne na ji mun da sakin ne.
Ai ka bari kawai ai sanyi ya shigo ba a magana.
Tangari ga sanyi wurin sa fito.
Ai dole sai da haka ai.
Gaskiya.
To masu sauraro wakilin mu na Lagos Babangida Jibril ya yi mana hira da wasu matasa don jin fahimtar su da maganar samar da ayyukan yi ga matasan Najeriya.
Yanzu tare nake da wasu matasa waɗanda wasu daga cikin su sun cike guraben neman wannan aiki wasu kuma basu cike ba wasu ma basu san abin da ake ciki ba da farko zan fara da wannan malami ya sunanka
sunana Malam Muktar
Malam Muktar ka san da wannan shiri na gwamnatin Muhammadu Buhari
eh na samu labarin wannan shiri da gwamnatin Buhari ta ayyana to kuma gaskiya hakikanin gaskiya idan wannan gwamnati ta hudo da wannan abu na samar da aiki ga matasa abu ne na farin ciki kuma muna fatan Allah ya tabbatar da abin
to bayan ka samu wannan labari ka cike wannan takarda na neman aiki ko kuwa
eh hakikanin gaskiya na ciki to kuma ga yadda na samu labarin abu ne wanda an bani shawarwarin ciki abin saboda mun sha mu irin wannan abin kuma bai tabbata ba
ka mallaki wani darajar takarda na karatu ka mallaka
eh na mallaki takarda SCE
to bari je malami na gaba ya suna malam
sunana Hussein
to malam Hussein ka san da wannan shiri na gwamnati
eh a lokacin dai da ake yakin neman zabe naji an yi wannan alƙawari to amma yanzu gaskiya ban san da ce ba ana shirye-shiryen za a yi doki malamai da ma'aikatan gona da kuma malaman lahiya
kai kana ganin wannan aiki da aka ce za a samar wa matasa kuma a ƙarshe za a iya ba su a 2030 duk wata abu ne mai doriya kuma kana fatan kai ma ka samu
kware maku ina fatan in samu duk da ban yi wani abu akai ba naji an fada za a yi yanzu to amma ina da wa'anda su ma za su je su yi sun da sun san ana yi za su je su kai takardun su samu to koda su din suka samu alhamdulillahi an rage din inda za a cika mu alƙawari akan yadda akai magana dama bai yiwa a ce kowa sai ya samu aikin gwamnati to idan dai wannan alƙawari ya cika ko da ban samu ba ina farin ciki ina mai jin daɗin da faruwa hakan
to bari mu je ga malami na gaba ya suna malam
sunana Rabi'u Suleiman
malam Rabi'u ka ji wannan shiri na gwamnati ya kaga wannan shiri
to alhamdulillah wannan shiri idan Allah ya tabbatar da shi an taimaka ma matasa a wajen bangaren aikin yi kana kuma dama shi janar Muhammadu Buhari a wajen yakin kamfe din shi yayi wannan alƙawla na zai samu matasa aikin yi tabbas to a wani lokaci so da dama akan mutane wajen kamfe su kan wadu wasu abubuwa alƙawalla amma ba su cikawa. Amma shi idan yayi haka kaga ya zama zakaran gwajin dafi, an taimaka ma matasa, saboda yanzu matasa gaskiya akwai matasa da dama wanda sun gama karatu ba su da aikin.
To a matsayinka na dan Najeriya, kana ganin abu ne mai dorewa tunda gwamnati ce tana kokan ba ta da kuɗi, kuma gashi an kinkimo wannan aiki na samar da aikin ga dubban matasa da kuma biyan su albashi na wurin 30,000. Kana ganin abu ne mai dorewa?
Tunda ka ji General Muhammadu Buhari ya ce zai yi wannan abu, muna sa ran insha Allah abu ne mai dorewa, dan yana da yaqinin taimaka ma ƙasar nan, dama shi ya samu muka zabe shi, insha Allah ba zai kaza ba.
To barin dawo ga Malam Muntari, zaka bar aikin da kake yi yanzu ka sa ka rungu wannan aiki na koyarwa in ka samu?
Zan iya, saboda abu ne wanda da rashin uwa akan yi uwar daki. Zo dai nayi karatu na ne dan in samu abin yi. To kuma idan hawa hakan ta tabbata yana farin ciki da haka. Zan ba abin da nake domin in yi maka sata aiki.
To Malam Husaini, kafin ka samu aikin gwamnati ka dogara ne da kanka wajen sayan aiki da kuma dauke wasu hidindimu naka da na yan uwa, ba ganin komawa baya ne ka rungumi aikin gwamnati?
Eh, gaskiya mutumin da ya dogara da kanshi yafi mutumin da ya dogara da gwamnati. Yana da kyau a ce mutum koda shi yana aikin gwamnati to ya zamto yana wata sana'a tashi wadda tana taimaka mishi, amma dogaro da gwamnati kawai musamman mu nan Najeriya baya yiwa a ce ka dogara da gwamnati. Dan watan wata rana wata gwamnati na iya zuwa ta ce ita ba ta iya biyan ku, ko ta kun mata yawa, ita ba za ta iya dauniya da ku ba, karshe ta rage maku albashi ko ma ta sallame ku daga aiki, kuma kai ka zo ka dogara da ita. Ni ina ganin mutum in dai yana da jari da sana'a to yafi ma a ce aikin gwamnati yake.
To Malam Rabiu, a karshe wani kira za ka yi ga matasa ta wannan bangare?
To matasa ya kamata duk wanda ya samu wannan dama ta aiki da ake cewa za a dauka, to kai ya ce ita kadai zai rike, saboda abinda aka ce za a biya naira 30,000 ne. Dan haka sai mutum ya samu wani abu ko wata sana'a da yake dama kai ya sake ta, yana yi yana yin wannan, saboda 30,000 a yanzu dai yadda al'amuran rayuwa ta tsada, gaskiya taimu mutum kadan domin Allah 30,000 nawa ake sai da shinkafa, nawa ake sai da masara, amma in akai haka an taimaka kwarai da gaske, to dan haka kuma sai mutum ya rika yi yana aikin gwamnati. Aikin gwamnati garkuwa ne, ba kamar kasuwanci yake ba, saboda in kana yin shi kana yin shi kara girma kake gaba sai ka zama wani abu, amma sai ka samu wani abu wanda zaka raba ka dogara da shi ba shi kadai ba.
To masu sauraro, kun ji yadda tattaunamu ta kaya tsakanina da wasu matasa da ke jiran sakamakon aiki da gwamnatin tarayya da ta ce za ta bai wa matasan Najeriya, ɗaya daga cikin alƙawarin da ta ɗauka a lokacin yaƙin neman zaɓe.
To haka kuma wakilinmu din Babangida Jibrin din ya sake tattauna mana da barista Solomon Dalong, ministan matasa da wasanni, dan jin ina aka kwana ne game da batun ayyukan nan na samarwa da ake magana a Najeriya ga matasa wanda shugaba Muhammadu Buhari ya alƙawari a yakin neman zabe.
Shekara guda kenan da ka hau kan wannan mukami, ku zaka bayyana wa 'yan Najeriya nasarorin da ka samu a ƙarƙashin wannan ofishi naka?
Eto, alhamdulillah ni cike da godiya da farin ciki ga Allah domin wannan iko da ya bani na shugabanci. A cikin shekara guda na samu gagarumin nasara wanda ku ni karan kaina yau in bani da raina, gode wa Allah. Idan an dawo harkan matasa, na hau kujera nan ban kai sati uku ba, muka horar da matasa 480 a kasina da kuma Abeokuta, wanda muka koya musu sana'o'i daban-daban. A watan biyu na bana mun zo nan Jos, inda ake horar da shugabanni na gobe, muka sake horar da matasa waɗanda suna na 500, aka koya musu sana'a salina, aka ba su jari kamar yadda muka bayar suka tafi. A wannan karkashin shugabanci na yanzu muna shawarwari da kamfanin Pijo, wanda za mu rataba hannun akan yarjejeniya wanda za a ba matasa motoci wanda za su yi harkan sifiri. Kaga wannan ma cin gaba ne. yanzu da nake maka magana akwai matasa da suka bar Najeriya yanzu wanda suke mutum wajen 15 sun tafi Abidjan a cikin karkashin sare na hada hannu da kungiyoyin hada kai na Afrika ta Yamma. Za a je a koya musu sana'a, kaga waɗannan duk sun samu ne a karkashin shugabanci na. Zan ci gaba da haka har babu iyaka. To saboda haka ni zan ce Ubangiji Allah dai na gode maka, alhamdulillah ka bani lokaci na taka rawan da ni karan kaina na gamsu. Idan yau an ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, zan ce wa Ubangiji Allah na gode.
Gwamnati tun kafin ta hau kankarar mulki, gwamnatin ku kenan, kuma bayan ta hau kokarin gwamnati shine na samar da aikin yi ga matasa. Matasan nan na karkashin ma'aikatar ka ne, kuma tazu ta yi bayanin cewa akwai damammaki da yawa a karkashin harkokin wasanni. Ta ya akwai wani shiri ne da gwamnati ta yi na musamman na ganin cewa ta bunka ta saka matasan nan sun samu abin da yi a harkar wasanni?
Harkan wasanni akwai hanyoyi da yawa, akwai albarku da yawa, kuma ita ce ma hanya yanzu da ta rike wa kowane gwamnati a duniya. Domin taron wasannin ministoci na duniya da muka yi a Tokyo makonni uku da suka wuce, duniya ta nuna cewa hanyar da yanzu kowa ya koma da hankalinta wanda zai iya samu matasa aikin yi cikin sauri shine harkan wasanni. To me take cikin wannan harkan wasanni? Harkan wasanni tana iya ta kawo zaman lafiya, tana hada kan kasa. Harkan wasanni idan ana fitina, duniya ta nuna cewa harkan wasanni kare za ta iya ta magance ta. Wannan harkan wasanni za ta iya ta kawo aikin yi ga yara, domin dan wasa yanzu a duniya shi yafi kowa albashi. Harkan wasanni na kawo bude ido, harkan wasanni na kuma sa jari na kasa a waje ta bunkasa. To saboda haka idan dai ga hanyar da za mu same ta da sauki, menene ne kuma na zuwa kashe dukiya a wani wuri sare nan a bar jama'a? To abinda mu muka tunkara a wannan gwamnati shine mu tabbatar cewa mun bunkasa harkan wasanni domin yaya mu samu shiga cikinta. Amma akwai wata sare ta gwamnatin tarayya wanda ko da yake ta dan makara, amma ina kyakkyawan alkawari ga Najeriya cewa nan da kusan farkon watan 12 za a sake ta. Wato tallafi nan wanda aka ware kudi wajen biliyan 500 domin ma samu wa matasa aiki. To abin da yasa aka samu matsala ba a so mata cikin lokaci ba shine ba a samu ana nema a samu ingantaccen hanya wanda waɗannan matasan da za a diba ba waɗanda sun zauna suna na abin ne sun rikita kamar da ba. Domin a da sai ka samu mutum ya sa sunan yayan shi wanda kuma wani suma ba a nan Najeriya suke ba, to suna cin wannan albarkan wannan tallafin. To waɗannan hanyoyin ne sai suka dan kawo makara. Salinan kuma dalili na biyu shine ana nema a samu haɗin kai na duka kowa da kowa, domin kasan abu ya shafi siyasa dole a tafi kowa da kowa. To su yan majalisa da ita bangaren gudanarwa da kuma sauran jama'a, ana nema kowa ya kawo goyon baya domin ta yi tasiri. A ƙarshe abin da ya sa kuma ta ɗan makara shine shi shugaban ƙasa ya nace da cewa dole wannan tsarin ta kasance an yi ta bisa adalci, domin ba zai karba wani bayani cewa an ji an samu zalunci cikinta ba. A yi ta cikin adalci, waɗanda matasan da aka diba a ba su kudadensu, yan makarantar da za a ce da su a tabbata su ne za a yi. To ka san dai kamar yadda iyayenmu suka faɗa, duk wanda aka bashi gashin masaran makawo dai ba zai bar waka ba.
Usman ya tattauna da wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum, inda ya fara da tambayar sunansa.
Sunana Muhammad Ali Pate, Chigiri Misau, Chairman of Chigiri Foundation.
Me zaka ce mana a game da samar da ayyukan yi ma tukunna?
Na farko tukunna dole in fara da godiya wa shi shugaban kasa da gwamnatin shi da suke kokarin sama matasan mu aiki. Domin wannan shine hanya wanda za a samu zaman lafiya da karuwan arziki a al'umma. Idan matasa suka samu abun yi da su kula da kansu, su kula da nauyin da yake kansu, kuma su tallafawa tattalin arziki. Fata na shine gwamnatocin jihohi su ma su tallafa kamar yadda shi shugaban kasa yake kokarin tallafawa. Maganan menene gwamnati ta yi wajen samawa matasa aiki, ya ake yin hakan? Sai mu duba me yake faruwa wajen waɗanda ake ɗaukar su aiki a yanzu haka a gwamnati da biyan su albashi. Gwamnati tana iya ɗaukan ma'aikatan da kanta, ko kuma tana iya tallafawa masu masana'o'i da sana'o'i da masana'antu su ɗauki ma'aikata wanda su ne wannan matasan, wanda shi ne hanya da zai fi ɗorewa. To abinda yanzu muke samun labari, gwamnati tana so ta ɗauki ma'aikatan ne da kanta ta tura su aiki. To idan sun samu wannan aiki yau, yaushe zai ɗore a lokacin da watakila tattalin arziki baya da ƙarfi sosai? Ta wani ɓangaren kuma suna iya taimakawa a bawa masu masana'antu su ɗauki wannan ma'aikatan, sannan kuma idan tattalin arziki ya bunƙasa sai su ci gaba da ɗaukan wannan nauyi ba tare da gwamnati ta ɗauka ba.
Misalin da za ka iya bamu, kamar misali a nan ƙasar ta Amurka, hikimar yaya abin yake ne?
To kamar yadda ka sani, yawanci ma'aikata da suke a Amurka ba ma'aikatan gwamnati ba ne. Masana'antoci da masu ayyuka ne suke ɗaukan ma'aikata da kansu, ba ma'aikatan gwamnati ba ne suka fi yawa. Shugaban ƙasa Obama a lokacin da ya zo nashi, sayan jari yayi a kamfanoni da suke gina motoci da manya-manyan masana'antu, yadda su waɗannan kamfanonin za su ci gaba ɗaukar ma'aikata da kansu. Sannan bayan tattalin arziki ya bunƙasa, su biya gwamnati wannan jari da ta saya a cikin harkokin nasu. Kaga kenan ba gwamnatin ƙasar ba ne ta ɗauki ma'aikatan da kanta da arziki. Kamfanoni ta taimakawa, kamar wanda suke yin Ford da GM, aka ba su kuɗin gwamnati. Su ƙara ƙarfi, suka gina motoci da abubuwa wanda suke dangane da wannan, tare da ɗaukan ma'aikata. Saboda haka kusan mutum miliyan ɗaya suka samu aiki kusan cikin shekaru biyu da fara wannan abin na shugaban ƙasa Obama. To amma ba gwamnatin tarayyar Amurka ba ne ta je da kanta ta ɗauki ma'aikatan nan aiki. To kaga wannan yanayi ɗaya kenan. Idan aka ce da ya ɗauki ma'aikatan ne da kanshi a gwamnatin tarayyar Amurka, to da kaga har yanzu wannan albashi na ma'aikatan dole yana
wuyan gwamnati.
Wuyan gwamnati. To wannan tsari ne wanda dole sai an yi tunani a yi la'akari wanne ne za a ɗauka wanda zai iya ɗorewa. Kuma ba za a iya ɗaukar maganar aiki a raba shi da maganar ilimi ba, da harkar ilimi, education. Wato idan tsari na ilimi na ƙasa yana kawo mutane masu certificate su nemi aiki, to kullum wannan tsarin ilimi zai kawo wanda za su fito da certificate da suna neman aiki. Ko kuma tsarin ilimi ya zamanto yana iya kawo waɗanda za su fito daga shi samu hikimomi na ƙirƙiro aikin da kansu. Wato idan job seekers ake so a kawo, ko kuma a sawo job creators. To America yawanci wanda suke zuwa makaranta, in suka university, yawanci za a duba ne a ga cewa to idan ma baka samu aikin gwamnati ba, za ka iya yin wani aiki da kanka, ko kuma za ka iya samun wani wanda shi ma yana na shi ba wai aikin gwamnati ba ne kawai za ka iya yi. Kuma akwai abubuwa wanda gwamnati za ta iya yi wanda ba kuɗi ba ne, amma kuma zai iya taimakawa masu kasuwanci da masana'antu su bunƙasa a cikin ƙoƙarin sun ɗaukan ma'aikata aiki, ta hanyoyi kamar na fawa da sauƙaƙe musu su haraji, da sauƙaƙe musu yanayin kasuwancin nasu. Yawwa, yanda zai zamanto su idan suka bunƙasa, su waɗannan za su iya ɗaukan matasan nan aiki ba tare da gwamnati ta ɗauka da kanta ba. Yawwa,
abu ne da zai iya yiwuwa misali to a ƙasashen mu irin wannan abin, saboda za a yi tunanin gwamnati na da kuɗin, a'a ta ina za ta ɗebo kuɗin da za ta ƙara wa kamfanoni ƙarfi? In za ka ba da shawara, misali me za ka iya cewa kai?
A gaskiya muna cikin matsaka mai wuya, tunda tattalin arzikinmu kusan za a ce ya kare, gwamnatin tarayya da gwamnati suna ƙoƙarin farfaɗo da shi. To a cikin wannan yanayi kuma ga muna da matasa masu dumbinya wanda ba su da abin yi, kuma suna da ilimi. Dole a zamanto akwai abin da gwamnati za ta ɗan fara nata. To amma idan ta yi, dole kuma ta yi la'akari da ɗorewar shi fiye da shekara ɗaya biyu. Yanzu wannan wanda ake so a ba su aiki na empower, idan an samu an ba su, to dole a yi tunani yaya za a yi abin ya ɗore, ya za a yi gwamnati nauyin ba zai ƙare a wuyanta ba. ko kuma ya za a yi ya zamanto tattalin arziki idan ya bunƙasa masana'antu da masu zaman kansu za su iya su su dauki ma'aikatan da kansu ba tare da an dogara gwamnati ba. Wani lokacin matsalar mu shine komai muna dogara ne akan gwamnati, to ba kuma lalle ne idan ma haka ba. In ka kasance da suka ci gaba za ka ga cewa gwamnati tana iyakacin nata, akwai abin da gwamnati take yi kuma za ta yi shi da kyau, amma akwai wasu abubuwa wanda ba gwamnati take yi da kanta ba, tana sauƙaƙawa ɗan kasuwa ne su ma su je su yi nasu. Akwai kuma abu ɗaya da nake so in faɗa shine maganan wato adalci wajen raba ayyukan da za a sa kimma, domin idan ya zamanto cewa ɗan talaka wanda shi bai samu daman ma ya gama digirin ba, shi ma kuma haka yana da haƙƙi wajen ya samu aiki a ƙasar shi, ba kawai sai wanda yake da hali ko kuma har ya samu ya gama digirin shi ne zai samu ya shiga ba. Akwai wasu ɓangarorin ƙasarmu wanda yara ba sa ma samu su gama certificate din secondary balle ake sun gama university. To idan aka zo raba ayyukan nan dole ai la'akari da wayannan, ba kawai ayi na masu degree ba. Dole akwai wasu certificate masu diploma, akwai wasu wanda su ma sun gama, to su ma kuma meye nasu? Tun da wannan abu ne zamani na siyasa, wanda suka zabe shi gwamnatin Buhari jama'a ne suka zabe shi
gaba-gaba.
Yawwa, to dole ayi la'akari da wannan wajen tsara ta ina wayannan ayyukan za su zamanto sun samu wa jama'a.
To daga ƙarshe me zaka ce su kansu matasan da ake kokarin wannan kokarin duka akan su, su kuma me tasirar da ya kamata su taka daga ƙarshe?
To ni a gani na shine cewa wannan dama da gwamnati take so ta kawo musu, duk waɗanda suka samu wannan to su yi amfani da shi, su tsaya su yi shi da gaskiya, sannan kuma su yi tunani akan su ma ya za su iya kirkiro nasu aiki wa kansu, su dogara da kansu ba yanda za su tabbata suna dogara akan gwamnati ba. Don an baka 1000 kadan a wata, kullum kana yin aiki, kana daukan albashi, kana biyan albashi, kana biyan bashi, to ba wani watakila zai dore ko zai kai ka arziki. Ya kamata su ma matasa su yi tunani ya za su skills din su wanda za su iya kaiwa kasuwa ko su bude wani abu nasu na sana'a waɗanda za su yi ko da gwamnati ko kuma idan ma gwamnati bata iya ba. Wanda su ma wata nan za su dauki ma'aikata wanda za su ba su aiki wato ba lalle sun landinu a jikin gwamnati ba. Kuma in aka duba ko da masu ilimin aka duba su masu certificate din, abinda zai bambanta wanda za su yi nasara su ne wanda suke da hali na gari wato character, shine ba certificate din ba, kowa ma zai iya samun certificate. To amma hali na gari na gaskiya da zikin amana da yin aiki akan lokaci da tashi akan lokaci, wa'annan abubuwa wanda ba a sa su a certificate amma su ne masu mahimmanci wajen ci gaba ko a kasashe kamar na su Amurka ko a kasashe irin namu. To matasa dole su yi la'akari su gina wannan halaye, ba kawai certificate
ba kawai certificate da maganan aikin ba.
Yawwa,
to muna godiya sosai Dr. Ali Pati, insha Allah wani lokaci za mu sake wayoyar ka.
To na gode.
To haka yake, to kun dai yanda muka karkare da shi Malam Alfati. To amma kin san akwai maganganun da yayi a ciki, kun ji yana cewa maganar rabo din nan ayi adalci yana da muhimmanci. Kamar misali ni a inda nake kallon abin, misali a ce akwai matasa 400,000 misali marasa aikin yi din nan, sai kuma aka ce to za a raba wannan ayyukan, sai aka ce to a ba mutum 300,000 amma zaki ga kila gidajensu daga gata ne, baban shi commissioner ne, minister ne, chairman ne, mai kudi ne, babban dan kasuwa ne, karshe kila yara 100,000 ne kila na talakawa wanda za su samu wannan damar. To kin ga an yi ba aiban aka yi haka? To kamar yanda yake in aka yi rabo daidai akalla su waye suke buƙatar taimakon, saboda waɗannan kila wanda suka dagata ko an basu akwai wanda za su yi
ko haka ne, ayi adalci.
To shine maganan da yato ina ga wannan ya kamata kan dama mu ƙara haske akan shi.
Haka ne. To masu sauraro, kuna iya lalubar mu kai tsaye ta shafin mu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata.
To duka kan anan shirin na yau da gobe ne, yau ya kammala, sai kuma in Allah ya kai mu gobe za mu sake juyowa da wani sabon shirin kal a madadin ita
Maryam Bashir Bugaji da Safina Lissa Sodengi
da ma wanda ya jagoranci shirin aka ji shi kamar yadda ya iso, wato Daniel Brown da mataimakiyarsa Sa'ida, sai wanda ya bada umarnin na'ura kenan injiniyan mu ne wato Vasco Valerich, ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa, mu zama lafiya, sai Allah ya kai mu a wani sabon shirin yau da gobe.
Muryar Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da malalace.
yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba
yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta sa yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba
masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dinkin su ba ta share ba